Muna karatu cikin watul azhan ila ma'anil qur'an la shakka wa bakal muhammadu rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa cikin abin da zamu karanta kafin mu ci gaba da karatu muna maraba da mai girma sarkin azare wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon halartowa hasalima ni zuwa na yanzu anan na same shi muna yi wa mai girma barka da zuwa ya mana bazata ba da ya aiko mana zai zo mana kuma ya zo bazata to muna masa addu'a ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa masa cikin jagoranci muna masa addu'a ubangiji Allah ta'ala ya kara masa sarki lafiya lalle sarki dattijo ne da yake kokari wajen shiga sha'anin jama'arsa muna tare da kai sarki kuma muna yi maka mubaya'a muna kuma maka addu'a da fatan alkhairi zamu ci gaba insha Allah inda muka tsaya cikin suratul rahman aya ta 57 amma za a koma baya aya ta 56 dai anan za a sake tashi insha Allah saboda siyakin ya tafi Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaitonir rajim fihinna qatiratun qabilan yatamithunna insu qablahum wala jan فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
نعم الله سبحانه وتعالى ينام بياني لإن أمن دي تتلي قوات أن السكري بيئي أجريش سكري صوران سيوا قوات الله أرانا عن قيامة irin tanadin da yayi musu a cikin aljanna ake dan hararowa kadan daga cikin irin sifofin ta daga ciki ayar da muka ji wanda muka tsaya akan ta Allah subhanahu wataala yana ambata cewa fihinna qasiratu tarfi a cikin wadannan aljanna guda biyu da Allah ta'ala yace yayi tattalin su ga duk wanda yaji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijin sa yayi aiki mai nagarta ya kyautata ibadarsa Allah mabukaci ya ce yana da jannata fihinna ba a ce fihi ma ba ai ana nufi dakuna da gidajen da suke cikin wannan aljanna ko aljannatai guda biyu fihinna a cikin su qasiratu tarfi akwai masu takaitaccen gani, abinda ake nufi ba wai suna gani garara garara ba, kamar yadda muka yi bayani jiya, ba su taba ganin kowa ba in dan banda mazajen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su da suka samu a aljanna. Ma'ana su huwal aini da Allah ta'ala ya tanada a cikin aljanna, to ba su taba ganin kowa ba in banda shi mijin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su. Bayan haka shi yasa Allah ya ce lam yatabithunna insun qablahum wala jan, ba a samu wani mutum a gabanin waɗannan mazajen nasu ko wani aljani a gabanin waɗannan mazajen nasu da ya taɓa shafar su ba. Ma'ana suna nan cikin budurcinsu, kuma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su a matsayin mazaje su kaɗai ne addasu. Ko da a wata fassara da malamai suka ce akwai waɗanda za su shiga aljanna daga cikin mata na duniya, su ma su ne waɗanda Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a ja'alna hunna abakaran urban atraba, ko da su din ne Allah zai maida su budurai, kamar yadda muka ji hadisi na Anas dan Malik a jiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mu wata tsohuwa. Malam ce wa hadha dalilun ala anna aljanna, ko da yake wannan bayanin mun yi shi jiya ba sai mun maimaita ba, mun koma baya ne sai yakin domin abin ya tafi. Don haka Allah ta'ala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da waɗanne ne daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ku biyu, daga wanne ne daga cikin ni'imomin Ubangijinku ku mutane da aljanun tukadziban kuke karantawa. Malam ya ce lil jinni wal insi lil imtinani alaihim bi furin mawsufatin taratan bi kasiratin tarfi, aljanu na mutane duka Allah ta'ala ya musu tattali na ni'ima da qurul ayn, wadanda wani waje an siffanta su an ce kasiratut tarfi atrar, kamar yadda nan ma aka ce kasiratut tarfi, wa ukhra wani waje kuma an ce bi makasuratin fil qiyam, wadanda aka taskance su ne a cikin tantuna, za mu ji a gaba insha Allah. Wa bi kaunihin lam yatamithunna insun wala jan, kuma aka siffanta cewa su waɗannan babu wani mutum ko wani aljani da ya taɓa shafar su a gabanin mazajensu. Don haka malam ya ce fal wajibu an yuradda kullu lima yunasibuhu, abin da yake wajibi shine a maida kowa daga cikin jinsi biyun nan aljani da mutum zuwa ga abin da ya dace masa wanda Allah ta'ala ya masa tattali. Ya ci gaba da cewa zawjatid dunya ya kunna afkaran fil janna, mata da mutum ya aura ko waɗanda sun kai aure a nan duniya kuma suka samu shiga aljanna, matsayinsu ba zai zama ɗaya da hurul aini ba. Hurul aini su waɗannan Allah ya halicce su ne ba a ɗora musu taklifi ba, su ba a ɗora su a jarabawa ba, don haka su an halicce su ne kawai dan aljanna da ‘yan aljanna. Amma matar da ta zo duniya ta bi Allah subhanahu wa ta’ala, to Allah maɗaukaki ba zai hana ta ladanta ba. Man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ire-iren wannan ayoyi sun nuna cewa duk wanda ya yi kyakkyawan aiki namiji ne ko mace Allah bai bambanta ba, kuma ya yi kyakkyawan aikin nan yana matsayin mumini mai imani ya yi mutaba'a ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to Allah zai ba shi rayuwa mai kyau mai tsafta a nan duniya, kana a lahira kuma Allah zai masa sakamako sama da abin da ya aikata. Yana ashe mata da suke nan duniya suka bi Allah subhanahu wa ta'ala, ko da sun yi aure ko da sun tsufa sun rafaɗe, idan Allah ya sanya su a aljanna zai maida su budurai ‘yan mata tsararrakin juna waɗanda su ma za su zauna a haka nan, kuma Allah zai ba su wata martaba in an aurar da su ga ‘yan aljanna mazaje. To don haka shi ne nan ya ambata cewa wa zawjatid dunya ya kunna abkaran fil jannati wa in kunna fid dunya tayyibat, mutane takalifi wakala Abu Hanifa, Abu Hanifa shine wanda ya bangare me da wasu malamai suka haka yato kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambaci wannan batun Abu Hanifa ba kuma wai dan ya yadda da shi ba inna jazaahum ala ta'atihim adamu dukhulin nar wai Abu Hanifa yake cewa sakamakon da za a yi ma aljanu in sun yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ba zai sa su a wuta ba amma kuma idan sun yi sako nan kuma za a sa su a wuta shine mazhabin Abu Hanifa amma jumhur sun nuna cewa dalilan da suka tabbata a Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna su ma aljanu za a ba su sakamako irin wanda ya dace da su a cikin aljanna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi ga mutane fa ba'da hudurihim al-mawqif fi al-qiyamati Abu Hanifa yake cewa idan ma inda za a yi hisabi yusayyiruna turaban kalbahai wai sai a maida su su ma su zama to kasa kamar yadda za a maida sauran dabbobi su zama kasa in an musu hisabi amma dai batun da aka yi na jumhur wanda suka tafi akai shine wanda yake arwaje ne insha Allah wallahu a'lam to su waɗannan mata da Allah madaukaki yace fihin na qasiratu tarfi wata daga cikin siffar su yace ka annahunna al-yaqut wal marjan su matan in ka gansu kai ka ce ai su yaqut ne safa'an wajen yadda suke tas ba wani abin da yake tare da su an ce yaqut wasu malamai suna fassara shi akan lu'lu'u lu'lu'u shine yaqut wai suka ce wanda ya surka ya jajajaja wal marjan wasu kuma suka ce abinda ake nufi marjan shi kuma shine lu'lu'u wanda yake fari tas ba mai jajajaja ba wato Allah ta'ala ya yi kwatance na su matan aljanna za su zamanto suna aske suna walqiya ba irin yadda aka san mata na duniya ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa yuramukhu saqihima ana iya ganin fargon ƙafurin su ma ba a saman tufafin da suka sa ko da sun sa tufafi a jikin su zaka iya gani yadda kage dai kamar a ce glass abu haka haka zaka iya ganin su kuma Allah subhanahu wataala ya yi su a wata irin tsawa ne wanda za su dauke wa mutum hankali sabanin irin yadda mata na duniya suke shine Allah ya ce ka annahunna al-yaqut wal marjan kai ka ce su yaqut ne da marjan cikin wani hadisi na Anas dan Malik wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito tafsirin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana dangane da tanadin da aka yi ma ɗan aljanna ya ambaci wani abu daga cikin hurul ayn sai ya ce walaw talatu imra'atun min nisa'i ahli al-jannati ila al-ard lamala'at ma bainahuma riha da mata wanda aka sanya ta hurul ayn a cikin aljanna za ta leko duniya daga sama yace tsaka haskenta na fuskar ta walqiyarta da sai ya cika tsakanin sama da ƙasan gaba daya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamala'at ma bainahuma riha da sai ƙanshinta ya cika ta ko ina wala qaba ma bainahuma da sai ka ji ƙanshi ta ko ina sama da ƙasa saboda ita wannan matar aljanna ta leko wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan mayafi da zata dan saka akan ta na kwalliya ai matar aljanna ba wai hijabi zata dinga burmawa ba anan duniyan ma da aka ce mace ta sanya hijabi ai akwai wata take sawa na'am in ta shiga gida ita da mijinta zata sa hijabin ba zata sa hijabi ba in ta ga dama sai ta sa kamfai ma ita da mijinta ne for your eyes only ne to amma a wani ne aka ce ta sanya hijabi to kaga ita matar aljanna aljanna ba ta kalifi ba sallah ba azumi duk abin da ka sani an tsora maka na bauta da ibada babu shi a aljanna iya anan ne kawai aka tsora maka daure ka yi anan a can kuma hutu yana nan insha Allah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambaci cewa dan mayafinta kyalle kawai haka kamar a ce gyale shine nasif da za ta sanya a kanta saboda ta yi kwalliya. Annabi ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha, daraja sa yafi abin da ke cikin duniya da ita duniyar gaba ɗayanta da abin da ke cikin ta. Kaga Allah ya siffanta su yace ka annahum dal yaqut wal marjan, Allah ka sadar da mu da su. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ka san matan aljanna ta san mijinta na duniya fa an gaya mata. Domin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta ya ambaci cewa mata ta duniya ba za ta cutar da mijinta na duniya ba salihi dan aljanna a ilimin Allah, face sai matarsa minar huri, matarsa daga cikin hurul ayn, sai sun ce ma wannan matan ke kan Allah wadaranki la tu'zihi, kar ki rika cutar mana da miji. Yushiku an yufaraqaka ilaina, ya ma fa kusa yanzu ya rabu da ke da wajen mu ya huta da ke, to ku ke yayi cutar da matan a mazajen ku. Matar aljanna tana nan, in kun cutar da mijin ku dan aljanna to suna kishi, to amma kai din ka kama hanyar aljanna to sai ka kankana hanyar aljanna insha Allah, matarka ta canza ta yi kishi a kanka. Allah ta'ala yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, shin da wanne ne kan daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa. Abi jamalihin nan kan da Allah ta'ala ya ambata, ka san yanzu kai duk abin da zai maka walqiya yayi kyau bai wuce gold ba, abin nan diamond haka ne ko, a zo a sanya diamond 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 suna wannan abu lu'lu'u shine diamond ko, a sanya lu'lu'u yana walqiya, kuma ka san shi lu'lu'u idan yana aje zaka iya ganin cikin sa, haka yake ko, ai tamkar gilashi yake kaman gilashi, so zaka iya ganin cikin sa kuma sai kaga yana caccanje kala, yana walqiya yana daukan ido. Iya abinda za a gaya maka ne dan ka fahimta, ka san lu'lu'u dai mai tsada ne a cikin duwatsu, ba dutsen da ya kai shi daraja, in dai dutse ne da ake kwalliya da shi ba wanda ya kai lu'lu'u daraja wanda muka sani a yanzu. To kaga sai aka ambata maka dan ka san darajar matan aljanna, sai aka baka wannan kwatancen, ai ba mu manta kwatancen zakara ba ko, to duk abin da za a gaya maka aljanna yanzu kai ilimin zakara ne da kai, baka san komai ba sai zakara, da haka in an maka magana giwa ma sai ka ce zakara, sai ka kwatanta ta da zakara. In an maka magana Kilimanjaro ko Mount Everest, waɗansu manyan dutsen da ba wanda ya kai shi tsayi wani tsauni, to sai ka kwatanta shi da zakara saboda kai ilimin ka na zakara. To kaga aikwatancen ba zai yiwu ba ko, sai dai a gaya maka dan abin da zaka fahimta. Yanzu kai in za ma kwatance sai a ma kwatance da zakara, sai a ce wai ai kaza girmansa ya kai kaman ya zakara sau goma, sai ce wai sau kai ba abin da ka sani sai zakara, ai dai mun gane kwatancen ko, to kaman haka ne ake mana. Ashe sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fiha ma la aynu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara fi qalbi bashara, Allah ka samu aljanna. Bayan da Allah ta'ala ya ambaci waɗannan sakamako duka fa ya faɗa ne gawa gawa, Allah ya jeranta waɗannan sakamakon tattalin koyewa ya baya mana siyakin ayoyin. Gawa Allah ya ce yayi ya ajewa a dan aljanna, amma Allah ya faɗe shi a aya waliman khafa maqama rabbihi jannatan, ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa yana da aljanna guda biyu. To shine sai aka ambaci abubuwa kaɗan kamar a baka samfoti ne na wani abu da ke cikin aljanna, shine har zuwa nan ba ga kowa aka aje ba. Liman khafa maqama rabbihi, a wani gu aka ce wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ba'u, to na aka ce jannatan, sai aka faɗo waɗannan siffofi. Me ya saka Allah ya masa wannan sakamako? Ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa, duk mas'uliyar da Allah subhanahu wataala ya ɗora masa ya tsayu a kanta, yana tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa. To shine Allah ta'ala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yace hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan, shin akwai sakamakon kyautatawa ne? Illa al-ihsan, ai sai kyautatawa. Mun fahimta ma'ana kaman a ce ai babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa, koda a duniya mutumin da yake mai karanci in aka kyautata masa kokari yake shi ma yaga yayi me ya kyautata mutumin da yake mai karanci kenan a duniya koda a duniya wanda yake dattijo mai karanci in an kyautata masa kokarin kyautatawa yake shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sana ilaikum ma'rufan fakatiuhu fa in lam tukatiu fad'u lahu duk wanda ya muku abin kirki kuma ku yi kokari ku rama masa da abin kirki gurgudan yadda za ku iya koda ba irin yadda ya muku ba in har ba ku da abin da za ku rama masa na abin kirki to annabi sallallahu alaihi wasallam ce fad'u lahu to kuma sa addu'a to kaga wannan ai mukafa'a ne an yi abu mai kyau kai ma kai mai kyau to shine wannan ka'ida ce ta ubangiji wanda ya kyautata to ubangiji subhanahu wata'ala ya masa talibi na kyautatawa sama da kyautatawa duniya Allah ya ce yi nayi Allah ya ce bari na bari duk abin da aka sanya masa yayi kokarin kiyayewa gurgudun kiyawarsa inda kuma zallar shedan ta ja shi nan da nan yake fadaka sai ya dawo ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya nemi Allah ya yafe masa wannan kuskuren da yayi to wannan kaga mai kyautatawa ke shine Allah ta'ala yace hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan shi yasa wani guza ka gane cewa zalika jaza'ul muhsini sakamakon masu kyautatawa ashe duk wanda ya kyautata Allah ya masa tattalin aljanna akwai sakamakon kyautatawa ai ba sakamakon kyautatawa bi da'ati na da'at da za a yi illa al-ihsan face kyautatawa daga wajen mai rahama bin na'im ya tanada wa mutum kuma ni'ima a bisa kyautatawa da yayi wajen bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhdhibun shin da wanne ne da wadanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku aljanu da mutane tukadhdhiban kuke karyata abishai'in min hadhihi ni'amil jazila wani abu daga cikin wannan ni'ima mai gwadi da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku tanadi na ɗaya tukunna da ni'imar Allah ne mutum ya samu shiriyar musulunci da ni'imar Allah ne Allah ya halicce shi kuma ya zauna a cikin mahaifiyarsa lafiya da ni'imar Allah ne ya samu ya fito da ni'imar Allah ne yake rayuwa duk abin da ya karo da shi na da'i a duniya cikin ni'imar Allah ne kariya da ya samu daga abin da ya baya so ni'ima ce ta Allah ni'imar Allah ita take gudanar da shi tun farko har inda ya je har lokacin da rayuwarsa za ta tuke to menene abin da yayi na kyautatawa ma ubangijinsa da har zai cancanci wani abu ashe kenan dan adam yana gudana ne baki dinsa a cikin kyautatawa ubangiji ashe Allah ne ya kyautata masa ya bashi dama ya bauta masa kuma Allah sai ya ƙara kyautata masa akan kyautatawa duk abin da ya koma zuwa ga kyautatawar Allah to amma ubangiji ta'ala sai nuna tunda an baka mashi'a sai aka nuna muqabilin abin da zaka yi shine me shine kai ma ka bi Allah subhanahu wata'ala to ka kyautata ki kamar yadda Allah madaukaki ya ambata a wani waje yace wace za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon munanawa kuma akan munana irinta sakamakon munanawa akan munana irinta amma kaga nan sakamakon kyautatawa ba yace hal jaza'ul ihsan sai yace illa al-ihsan bai kawo tamthili yace irinta ba saboda abin da yake sama da wannan ne amma sakamakon munanawa akan yi wa mutum gurgurdan abin da yayi Allah yace
wa min dunihima jannatan فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
Allah, Allah da karanci. To bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci waɗannan aljanna guda biyu, da aka ce wa liman khafa maqama rabbihi jannatan, shine har zuwa inda muka tuke aka ambaci irin abin da aka tanada a ciki. Sai ce wa min dunihima, kuma ƙasa da waɗannan aljanna guda biyun ma akwai ƙari, sai ce jannatan. Akwai waɗansu aljannar guda biyu kuma. Bayan waɗancan aljanna ka aimance guda nawa ne? Guda takwas. Mun ji wancan jannatan an ce kowane ɗaya ne daga cikin aljanna za a ba shi jannatan. Wasu malamai suka ce a jannatan ɗin nau'o'in aljanna ne guda biyu da za a wasa'a ta a tsakanin masu waɗannan sifa. Kana kuma bai tsaya a nan ba, sai Allah ya ce wa min dunihima, a ƙasa da waɗannan aljanna guda biyu, jannatan a kodansu aljanna guda biyu. Ai, ita aljanna dama fi jannatin aliya, haka Allah ya ce, cikin aljanna wacce take maɗaukakiya, sama-sama ita take, wacce take can sama ita ce mafi ɗaukaka, ta ƙasa da ita ba ta kai ta ba, har sai zuwa ta takwas ɗin ita ce ƙarama da take ƙasa. Saɓanin wuta ita kuma wanda take can ƙasa ramin ƙasa shegu bala'i, wanda take sama ita kuma ita tafi sauƙi. To Allah ta'ala ya ce wa min dunihima jannatan, kuma a ƙasa da waɗannan aljanna guda biyun da aka ce an tanadawa wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Ubangijinsa, akwai kuma wasu aljanna guda biyu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhdhibun, kamar yadda muka ambata cewa wannan an nanata ta sau 31 a cikin wannan sura. Nanata wanda ake yi saboda Ubangiji ya jawo mu ne zuwa ga fahimtar tarin ni'imomi da Allah ya yi, kuma yadda Allah ta'ala yake son bayinsa, baya so su shiga wuta. Aljannar da yake yin fatar su da ita sai dai in sun kangare sun zaɓa ma kansu shiga wuta. Kuma Allah ta'ala yana nuna mana, ya mana tarin ni'imomi, kada a mutunci wa ni'imar Allah. Ni'ima faɗi ne da ita, in ka duba wani janibi sai ka ga ta wani janibi, in ka rasa to akwai suna nan shurin masaki da Allah ya baka ta wani janibi. To kada a mutunce wa ni'imar Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhdhiban, shin da waɗanne ne daga cikin ni'imomin Ubangijinku kuke ƙaryatawa da har ba za ku yi gwagwarmaya da ƙoƙari wajen samun ni'imar da Allah ya taskance a aljanna ba? Allah ya ce mudhammatan, su waɗannan wato min dunihima, a ƙarƙashin wato ƙasa da waɗannan, ai aljannatainil ulayaini almadhkuratain, aljanna guda biyun nan, aljannatai guda biyu na farko da aka ambata, a ƙasa da su jannatan akwai waɗansu aljanna guda biyu, ai ukhrayan, waɗansu da ba min ghairihima aiban, waɗanda ba waɗancan na biyun da aka ambata ba har ila, duka dai an taskance su ne liman khafa maqama rabbihi, ga wannan ɗinnan dai da ya ji tsoron tsayuwa gaba Ubangijinsa ya yi taka tsantsan. Ila wasu malamai suka ce aljannatanil aulayan, su aljanna guda biyu na farkon, na kamar yadda muqatil ya faɗa, jannatu adin shine ij'al jannatu adin da kuma jannatu na'im sune wadancan na farko da aka ce wala man khafa maqama rabbih jannatan akwai aljanna da ake ce da ita jannatu adin akwai aljanna da ake ce da ita jannatu na'im duka yazo a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kowace daga cikin sama da sau 10 nan misali a cikin suratul tauba Allah madaukaki ya ce wa'adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adin min tahtaha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adin والضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم كذا الله مدوكي يا أمتي جنة عدل أميد يا أمتي تأوجه جيدة دعا سنة يتما واتو جنة النعيم الله يا أمتي تسمد سوقوم يتما عشقين على القرآن كما إن الله يفضل عشقين سورة المائدة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم da ahlul kitabi za su yi imani inji Allah subhanahu wata'ala da mun kankare musu laifukan da suka yi a baya kuma da mun shigar da su aljannan na'im shine shi muqatil ya ibn hayyan yake cewa wadancan aljanna guda biyu da aka ambata ga wadanda suka ji tsoron tsayuwa ga maka ubangijin nan na farkon sune jannatu adin da kuma jannatul na'im ne wa jannatul ma'awa jannatul firdaus da jannatul ma'awa su ma sunayen aljanna ne Allah ya ambace su wajaje da dama a cikin alqur'ani misali cikin suratul kahfi Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula wadanda sun kai imani suke ayyuka mai nagarta to lalle aljannan firdaus ita ce ta zamanto musu a matsayin masauki sannan kuma Allah madaukaki ya ambata dangane da ita jannatul ma'awa amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'awa nuzulan bima kanu ya'malu Allah madaukake yace amma wadan sun kai imani suka yi ayyuka mai nagarta to lallai suna da jannatul ma'awa aljannar ma'awa nuzulan bima kanu ya'malun masauki ne aka musu sauka saboda abin da suka aikata suka haɗu da yardar Allah subhanahu wata'ala to amma duk wannan taujihin yana da kyau a cikin fasara ala ayi hadin bazai yi kuma a ce ai ukhrayan tun sune za a ce jannatul firdaus da jannatul ma'awa saboda jannatul firdaus ita ce a'lal jinan to kaga nan kuma Allah ya ce wa min dunihima kuma ƙasa da su kaga kenan sai dai zamanto an akasa sai dai zamanto in ma har wannan fasara za a karba to sai zamanto wadancan al-awliya ne sai zamanto jannatul firdaus wa jannatul ma'awa saboda ya inganta a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa ita aljannar firdaus ita ce aljanna mafi daukaka kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo daga hadisin Abu Hurairah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdaus al-a'la idan za ku roki Allah ku roke shi firdaus aljanna al-firdaus kada ka ce ya Allah ku da ko karamar aljanna ma dai an dan fara mu a Allah da babban kuma saki yake roƙon sa karka roki aljanna karama roki babba domin duk lokacin da kake roƙon babba ai kai ma zaka yi kanka hisabi ko kace ya Allah ka sani aljannan firdaus ya Allah ka sani aljannan firdaus ka san ana ake sa annabawa kuma nan gidan annabi yake sallallahu alaihi wasallam ita ce wacce ta fi kowace daraja ita ce wadda al'arshin mai rahama ya mata rufa to kana cewa Allah ka sani aljannan firdaus to kuma idan har baka bi layin nata ba ai ka kai ma zaka ji wani daras a zuciyarka ko to duk lokacin da ka dage wajen roƙa to za ka yi wa kanka fada cewa kai aikin da Allah zai yarda da kai ya kai ka cikin ta mun fahimta annabi ya ce fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdaus al-a'la fa innahu awsatul janna ita ce mafi daukaka a cikin aljanna wa a'la al-jinan ita ce tafi daukaka wa fawqahu arshur rahman sama da ita kuma al'arshin mai rahama ne wa min tafajjara anharul janna daga cikin al'arshin mai rahama ƙoramun aljanna suke kukkugo Allah ka saba aljanna kurbus to Allah subhanahu wata'ala yace wa min dunihima jannatan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban shin da waɗanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kam kuke karantawa abishai'in mimma tafaddala bihi alaykum min aljannat da wani abu da Allah ta'ala ya muku na fanana kai dan aiki kadan cikin arzikin Allah in ka tashi ka bautawa Allah shiriyar Allah ce ta sa ka bauta masa kuma daga ban da Allah ya baka ka bauta masa in sadaka kai da arzikin da Allah ya baka kai ka bauta masa duk abin da kai a cikin arzikin Allah kai amma kuma sai Allah ya ce ya maka tanadin kuma arzikin da ya wuce wannan to shin wannan falalar da Allah subhanahu wataala ya maka kadan ya baka da yawa kuma kadan din dama nasa ne ya amince maka kuma kai kuma ya yadda ya karba kuma ya maka tanadin sakamako mai gwadi to me zai saka ka butulce mu ni'imar Allah ka ki bauta masa dan samun wancan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban abi shay'in mimma tafaddala bihi alaykum min aljannat am bi ghayriha ko ko wasu ne daga cikin ni'imomin Allah kuka ga bai yi ba har kuka butulce kuka kidin sa Allah ta'ala yace mutahammatan su waɗannan aljanna guda biyun da aka faɗa sabanin waɗancan min dunihima da aka faɗa jannatan su ma suna da siffa na bishiyoyi bishiyoyin nan kuma aka ce mudhammatan masu tsananin kore ganyensu yayi kore sosai sawadan min shiddati qadratihima wato har sun danyi baki baki saboda tsananin korensu shine mudhammatan bishiyoyin aljanna sun harhadu kuma sun yi kore shi yasa ake kira ta aljanna lambu saboda babu inda zaka ga wai bastay ne ba wani ko ina akwai shuke-shuke imma na ƴaƴan itace imma na wasu bishiyoyin da aka kawata masu inuwa imma na furanni waɗanda za su kawata maka waje ka ji daɗin kallonsu da makamantan irin wannan Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban shin da waɗanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi shay'in min sifatil jannatayn am bi ghayriha wani abu daga cikin siffofin aljanna da Allah ya faɗa ne kuka gaba ku gamsu ba ko ku daga wasu daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya ambata shine bai muku ba kuka fifita na duniya har yasa kuka bauɗe wa tafarkin sa Allah ce fihi ma aynani nadhahata waɗannan aljanna guda biyu da aka ce wa min dunihi ma jannatan su din ma a cikin su aynani akwai idanun ruwa guda biyu nadhahatan da suke fesa ruwa ai kaga yanzu a duniya in aka gidan asaita sai ga ruwa kawai na tafarkuwa ko wasu basu da rijiyar da za su sa guga su ja wani shi kuma tsarkar da ruwan yake yi ko ka gano yana taɓuɓɓugowa yana fesawa kuma yana daɗa komawa ciki yana fesawa yana daɗa komawa ciki to Allah ya ce akwai aljanna ya na aljanna ma yake kaga ba irin na duniya ba ne ko ba ka san ya shakalinsa yake ba Allah ya ce fihi ma aynani nadhahatan fawaratani bil ma'i wanda suke ɓuɓɓugar da ruwa suna fesa ruwa la yanqati'an ba sa katsewa da'iman ruwan fesawa yake yi yana feshi fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban shin da waɗanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kam kuke karantawa abi shay'in min tilka ni'am wani abu daga cikin irin wannan ni'imomi da Allah ya ambata sai kuka ga na duniya yafi min kafaratil ma'i da Allah ya ce ya yawaita ruwa am bi ghayriha yanzu in an bar wani sai ya ga aljannan ma ya ba tsawata ta ba kawai ana faɗan ƴaƴan itace ne a faɗi ruwa wanda zai ji a nan duniya ma akwai waɗansu abubuwa wanda shi suna na wanda suka fi ɗaukan hankalinsa to kamar yadda na ambata mana ne aljanna sai wanda ya je ya ga mai Allah ta'ala ya tanada a cikin ta fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban shin da waɗanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kam kuke karantawa abi shay'in min tilkan ni'am min kafratil ma am bi gairha kuma Allah ce fihi ma faqihatun wa naqlun wa rumman kun ga a can wajen abinda Allah subhanahu wataala ya ambata dangane da ƴaƴan itace na wadancan jannatan na farko da aka ambata sai aka ambata aka ce wajanal jannataini da ƴaƴan itace na wannan aljanna guda biyu kusa yake ma'ana a kowane irin shakali kake zaka iya tsunkar su to nan kuma sai aka ambata maka aka ce fiha faqihatun wa nakhlun wa rumman a cikin ta akwai kayan marmari shine faqiha wa nakhlun wa rumman akwai dabine akwai kuma rumman kuma minha alhali da dabine da rumman su ma suna cikin fawake ai faqiha ne wakila min gairiha aka ce a'a da nakhlu da rumman su ba sa cikin fawake shi yasa aka bangaren da su akwai inda malamai suka kakkawo munasaba tsakanin wannan jerin da aka yi na wannan aljanna nau'i biyu min dunihi ma jannatan da wadancan na farko da aka fada liman khafa maqama rabbihi jannatan sai aka ce wancan abinda Allah ya tanada a ciki yafi na wadannan kaga can wajen kawai cewa aka ce wajanal jannataini da abin kula ka fada nan kuma sai aka ambata maka wani daga ciki kenan wancan da aka bashi mab'ami abufe baka san ma meye ba nan kuma an baka sample kenan na wancan yafi wannan mun gane ko yanzu misali mutum ne yace idan ka fada ansa daidai zan baka mangwaron nan sai kuma yace idan ka fada ansa daidai zan baka kayan marmari wanda zai fada daukan hankalinka wanda aka ce za a ba ta mun baka san me watakila za a hada da abarba da mangwaron da apple da ayaba haka ne ko yanzu kuma wannan ayyana an ce mangwaro mangwaro yana cikin kayan marmari ko ba ya ciki yana ciki amma an ayyana shi to wannan tashbihin aka can sai aka ce wajanal jannataini da ƴaƴan itacen aljanna kusa suke kawai sai aka ce ƴaƴan itace kayan marmari da suka nuna na aljanna kusa suke nan kuma sai aka ce fihima ko fihima faqihatun akwai kayan marmari sai aka ce wa naqlun wa rumman sai aka baka sample to wasu tunanin ka sai tafi akan irin wannan sai ka ce wata kila da kuma inabi da sauransu sai ka so makir ga waɗanda ka sani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiba shin da waɗanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karaitawa abitul kalfaki hati wa nakhlu wa rumman ya'an itacen da aka ce an tana da muku da binan da aka ce an tana da muku ko rumman an bi gairin ha ko ko su daga cikin kayan marmarin ne ba ku gamsu da su ba Allah ta'ala ya sake cewa fihin khayratun hisab kuma a cikin aljanna akwai khayrat ai aljannatain wa ma fihima shi yasa nan ma ba a ce fihima ba sai aka ce fihinna wato gidajen da suke cikin aljanna da tantunan da suke cikin aljanna wajajen shakatawa wanda aka tanada ma ƴan aljanna sai Allah ya ce a cikin su khayratun akwai mata mata ne waɗanda sun gama cikan ɗabi'a masu nagarta khayratun akhlaqa waɗanda ɗabi'unsu sun gama cika ai wai ake cewa mutum go tara yake bai cika goma ba ko to mata su nawa ne su kuma sun kai taran ne ko kuwa ko su ma taran ne nawa za a ba su uku ba kai adalci haba kai kuwa uku ai ya wuce uku abinda za a ba su su suke maka abinci ba su suke kula ma da ƴaƴa su suke share ma gida su ne masu gadi a gidanka haba kai kuwa uku kawai to dan dama an ce bakwai dama haka ne ko to matan aljanna su sun cika shine abin da ake nufi fihinna khayratun wato akwai mata masu nagarta wajen ɗabi'a ba wani abu na ɗabi'a su wanda yake a yasashe ba wata ɗabi'a su take yasashe ka san mace ku a duniya duk darajarta duk matsayin da take da shi duk yadda take da nagarta ga sauran Allah sai an ga irin wannan ɗabi'ar matun take tare da ita haka ne ko gidan manzon Allah ma an gani ko ba gani ba an gani na kasace fa innahunna khuliqna min dhila'i wa wajhu dhila'i a'lahu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to su waɗannan matan aljanna Allah ya ce fihin khairatul hisab a cikin waɗannan gidajen aljanna akwai mata wanda suka cika da nagarta hisan kuma kyawawa hisanul wujuha ai hiya alhasanatul wajh Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban shin da waɗanne ne daga cikin ala abanan ni'imomin ubangijinku kam kuke karyatawa abi khairatul hisan an bi ghayrihinna da mata waɗanda suke masu cikan nagarta kuma kyawawa shine ba kwa so sai kuke neman na duniya ku saba ma Allah akan na duniya wani sai ya zabi matan duniya ya biya bukatarsa da su ba ta hanyar da Allah ya ce ba Qur'anin ne baya so su din ne bai gamsu da su ba da aka faɗa shi yasa sai ya saba ma Allah da kan duniya yayi hakuri ya samu huru aini ma ayya kuma sa wa bi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban abi khairatin ihsanin an bi ghayrihinna waɗannan masu nagarta kyawawa su ne ba ku gamsu da su ba ko kuwa su daga cikin ni'imomin da Allah ya tanadi Allah ta'ala ya ce qurun ai matan aljanna qurun ayni da yasa ake cewa su qurun ayni masu farin ido qur wato yana da farin fari tas kuma an ce qurun ayni ai shine shadidatun sawadul uyun wa bayadha wato waɗanda farin idanunsu fari ne kal wajen inda yake bakin kuma na tsakiya baki ne sosai mana Allah ya siffanta su da ido saboda ido a jikin mace shine makamin farko kuma aka ce makasuratun aka saki siffanta su da can da aka ce kasiratu tarfiqo to aka ce makasuratun kuma waɗanda suke dan abin da ake yi makasuratun ba kasiratu tarfiqo wato masturat waɗanda Allah subhanahu wataala ya taskance su bil qiyam a cikin tantuna an yi shemomi min durwin mujawwatin na lu'ulu'u shine dur na lu'ulu'u wanda yake mai kwaroro a cikinsa shema da aka yi ko tanti da aka yi na lu'ulu'u ne amma cikinsa famko bayansa ne lu'ulu'u yana reflecting ana ganinsa to da shi aka yi shemomin wahiya khiyamun mudafatan ila al-qusur shemomi ne waɗanda aka yi aka sanya wa mutane an yi maka wata ko a yanzu gidaje da suka kasai ta manya-manyan gidaje sai ka ga a cikin harabar sai a ɗan yi wata ƴar rumfa ko wacce za a je a ɗan huta can ma a yi wata rumfa kawai za a je a zauna da tebur da kujeru an kewaye kawai an yi rumfa to kamar irin haka an yi shemomi a jikin gidajen aljanna ɗin su ne wannan khiyam ɗin mudafatan ila al-qusur wanda aka jingina su a jikin benayen aljanna shabihatun bil khudur wanda suke kama da abin darbuka darbuka irin abin da mata suke na larabawa sai a yi ne kaman ɗakin telefon ɗin nan wanda ake ɗan shiga ciki abin nan akan ɗora shi a kai da kumi mata da ake musu kulle su ne suke shiga alkhidr kenan falamma dakhaltu alkhidr khidr unayzati wa qalat abin nan imrul kaysa yake faɗa ko فقالت لك الويلات انك مرتبي تو wannan suna ta nuna mun lokaci yayi kuma ba mu kai karshe sura ya tsaya kai na tinda su haba
Muhammad Kaladima magaji da tijan arziki jagora na kwarai za mu mika abin magana ga sarkin malaman azarai malam faisal domin ya gabatar da mai girma hakimi
alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin thumma salatu wassalamu ala tammami al akmalani ala al mab'uthi rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال جدد غوديا وقال الله مأوكي سركي وان جاء ya ba mu iko muka zo wannan majalisi mai albarka tare da mai girma sarkin azarai injiniya Muhammad Galadi wa magaji wanda yana yanayi ne na dauriya kawai da kuma san al'umma a ransa da kuma kaunar wannan majalisi yasa ya tafi wannan wuri muna roƙon Allah ya kara wa sarki lafiya malam da yake ta karantar da al'umma muna roƙon wannan aljanna da aka yi ta karantar da mu ita Allah ubangiji ya sa muna daga cikin wanda za su yi gamtakatar waran samunta Allah ubangiji ya sa muna daga cikin waɗanda ake yanta su a cikin wannan wata mai albarka za mu roƙi mai girma sarkin azarai ya sanya albarka a wannan majalisi tare da al'ummar wannan gari gabaki daya muna roƙon Allah ya ƙara wa sarki lafiya
Allah ya mina shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan lokaci in muka tuna bara mun zo wannan majalisi kuma dalilin da yasa bana ma muka so mu sake dawowa kenan da farko ina mika godiya ta ga dukkan wanda suke halartar wannan majalisi da kuma abin da ya shafi masallacin saboda a kafin wannan lokaci Allah ya jarabce ni da yar jinya to kuma na samu labarin yanda jama'a suka yi ta addu'a Allah ya bani sauki yanzu sauki yana samuwa dan haka ina godiya ga dukkan jama'a a zaman wannan majalisi yana da amfani a gare mu wajen gyara tarbiyyar musamman yara kanana da matasa zamani ya kawo mu da abubuwan da matasa suke ciki abu ne na tukukaka a ceto su shaye-shaye fadace-fadace dabanci da sauransu abubuwan da suke faruwa ba su ne mafita a gare mu ba in kai fada a cikin gari da sunan shaye-shaye da sauransu bambancin ka da wanda ya fita jeji yace shi kidina bane ko wani abu ba yawa kai kawai zuciyarka ne mai yawa bata karasa bushewa kai ma ka tafi dajin ba dan haka muna jan hankalin matasa ku dawo ku nemi sana'a ku rike kanku shine abin da ya kamata ku yi in kuka yi kudu za ku ga matasan kudu kowa kokari yake nemi sana'a mu kuma anan kokari kake ka kwaci na wani ba daidai bane a haka za ta samu in aka mai da hankali ta hanyar neman ilimi na Muhammadiya musamman shi zai gyara maka tarbiyya ilimi na boko zai koya maka zaman takewa da kuma yanda zaka nemi abinci to matashi idan bai nemi ilimin ba baya ko ina kenan bashi da tarbiyyar da na Muhammadiya zai bashi bai kai ga na boko ba amma kuma gashi da kwadayin san abubuwa masu kyau takalmi mai kyau riga mai kyau yana so an yi wani design a jiki amma bai san ya nemi na kansa ba so dan Allah matasa mu dawo mai togaciya a kanmu mu nemi ilimi na rayuwa na addini sannan kuma mu koyi sana'a da riƙewa kanmu da iyalanmu a zamanin yanzu karatu yana da muhimmanci amma muhimmancinsa shine ya nuna maka yanda rayuwa za ta kasance kai kuma daga nan ka ci gaba ka san wacce ka zaba karatu ne yanzu ba shine yake ba da aiki ba dan in ka duba kan titi zaka ga masu digirori suna yawo amma babu aiki ne ko kuma ba su samu irin aikin da suke so a ransu to amma in ka zaɓi sana'a zaka ga ka dan fi samun huciyar zuciya dan saboda kai ne zaka yi kokarinka ka nemo abin da zaka taimaka wa kanka kuma a lokacin da kake bukata magana shanshaye da nayi tsantsu. Akwai hukumomi da gwamnati ta dasa dan saboda su rinka lura da irin wayannan abubuwa. Muna da yakinin cewa suna iya kokarin su dan su ga cewa an hana matasa da amali da ƙoyayi da abin nan kayan shaye-shaye. To amma matsalar shi ne yawanci wanda suka ji zaƙin shaye-shayen nan har ta kan kai su ga matsayin idan ba su sha ba suna ganin kamar ma fi kare su ba duniyar. Ba daidai ba ne a zauna a yi nasiha a matasa ko kuma matasa don Allah ku haƙura. Ku ci nasiha da za a yi muku, sannan kuma ku nemi sana'a, dole ne. Don idan ba ka sana'ar ba, abin da za ka ci ma zai zama maka wahala. So muna fatan matasa za su ɗauki wannan tarbiyya don su taimaka wa kansu, su taimaka wa iyayensu da dukkan ‘yan uwansu, sannan kuma su taimaka wa ita kanta hukuma don a samu zaman lafiya. Gama makasudin rashin zaman lafiya shi ne wa'innan shaye-shaye. Don Allah a ga cewa an fita a hanyar shaye-shaye, a koma makaranta. Ilimi in ka samu daidai gwargwado, kai hamdala, kuma ka ci gaba da nema, kai amfani da wanda ka riga ka samu. Malamai ku kuma ku ci gaba da haƙuri. Allah ya ɗora muku nauyin ku mana tarbiyya, kamar yadda annabawa suka fara suka kawo iyayen da suka yi, ko kuma kuka zama wakilansu yanzu. So ina fatan alheri ga dukkan wanda suka zo wannan majalisi. Sannan muna da buƙatu da yawa, musamman yanzu babba a gaban mu na mutanen katakon shi ne neman jaha. Addu'an nan a daure a yi ta yi, a daure a yi ta addu'a Allah ya ba mu jahan. Neman taba sarki yana iya ƙoƙarinsa da duk wani goyon baya da zai bayar don a samu wannan kafa ta yin addu'o'i. So don Allah jama'a mu taimaka masa, ba shi kaɗai muke taimakawa ba, kanmu ne duka. Yanzu kuka ga jihohin da aka yi shekaru kamar 20 da suka wuce, wani gurin ma da aka je ba za ka yarda ka zauna ba. To amma yanzu ya zama daban a cikin ɗan ƙaramin lokaci, don haka samun jihar nan kamar ƴanci ne. Mu ci gaba da addu'a, Allah ya tabbatar mana. Madalla to jama'a, ina muku fatan Allah ya mai muku kowa gida lafiya. Allah kuma ya ba mu ƙwarin gwiwa na yin addu'o'in da muke faɗa. Madalla.
Masha Allah, Allah saka da alkhairi. Ba wani jawabi da za a yi, za mu koma gun Sheikh Dr. Magaji Baffa Suleiman domin ya gabatar da addu'o'i. Cikin addu'o'i akwai marasa lafiya, akwai ɗaya daga cikin ko kuma wasu daga cikin dattawan wannan yanki namu shugabanni, wato mai girma turakin katabun Alhaji Muhammadu Gadauji, shi ma na gida yana fama da jinya a sanya shi a cikin addu'a. Akwai galadiman katabu Alhaji Usman Mahmud, ya dawo gida daga jinya da ya je, da kuma wasu suna kwance a gida, wasu a asibiti, da dai da dama waɗanda suka nemi a sanya su a cikin addu'a, maza da mata, kan wasu buƙatu na alkhairi da makamantan haka. Sanarwoyi su yi haƙuri sai gobe insha Allah sai a gabatar da su.
Mai girma sarkin azalai, muna godiya dangane da wannan ziyara ta zumunci da ya kawo. Kamar yadda muka sani, sarkin azalai yana kokari wajen kyakkyawa cikin al'ummarsa da yanayin da suke, kuma domin ya ƙara danƙon zumunci tsakanin fadarsa da kuma al'umma. Kamar yadda ya ambata, wato alhaƙiƙa ƙarfin hali ne da juriya irin ta manya ya sa ya zo shi ya halarci wannan waje da kansa. Ƴan watanni biyu ko abin da ya kama da haka, yayi fama da rashin lafiya inda ya zauna asibiti a Kano, kuma bayan ya dawo ma abin ya dan bibe shi, amma yanzu alhamdulillah jiki yana kara sauki. Karfin hali ne ya sanya ya daure da kaunar al'ummarsa ya kawo mana wannan ziyara. Muna addu'a Ubangiji Allah ta'ala ya kara masa lafiya, Allah ya kara masa lafiya, Allah ya kara masa lafiya, Allah kuma ya saka da alkhairi, Allah ya kara dafa masa, Allah ya jagora a cikin shugabanci. Sauran iyayenmu da ba su da lafiya kamar turaki da aka ambata, shi ma tsawon lokaci bai da lafiya da gida, Ubangiji Allah ta'ala ya kara masa lafiya. Mai girma da ladima an ambata kwana uku da ya wuce ba, nan an sa shi cikin addu'a cewa ya dawo daga asibiti Abuja, shi ma muna masa addu'a Ubangiji Allah ta'ala ya kara lafiya. Dattawan mu duka wanda suke gida da wanda suke asibiti, Zirin Dan Maliki shi ma ya samu sauki ya koma gida, yaje Idris Baba Mana wannan shekara bai samu halartowa ba saboda rashin lafiya. Annabi Ali Garba Adamilla shi ba kowane lokaci tare da shi ake karatu, amma ba na bai samu halartowa ba. Akwai dattijo wanda shi ma da dama mutane ba su ma san bai da lafiya ba, Malam Ahmadu Dan Katsina shi ma ya kai shekara uku ba shi da lafiya, yana nan a gida. Malam Ahmadu wanda su ne suke gudanar da masallaci na kofar gidan samun hukuma, shi ma tsawon lokaci yana gida ba lafiya. Da dai duwatar da Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da rashin lafiya, muna roƙon Allah ya sa ya zama kafara. Ubangiji Allah ta'ala ya kara musu lafiya wanda suka rasu, kuma Allah ya gafarta musu. Mu da muke nan Allah Ubangiji ya kara mu rayuwar albarka. Allah ya shirin da matasanmu kamar yadda sarki ya kira da matasa. Lallai masarauta tana damuwa a kayan sha'anin matasa, don Allah ya iya bakin ƙoƙari a zamanto masu nagarta. Matasa su ne al'umma, idan suka samu istiƙama suka samu daidaito al'umma ta samu ci gaba. A duk lokacin da matasa suka lalace ba su san ina suka dosa ba, to al'umma kuma ta lalace. Kashi 70 cikin 100 na al'ummar Najeriya matasa ne 'yan shekara 30 da ƙasa. Kashi 70 cikin 100 na miliyan 300 da ake da su, ko miliyan 230 kai na miliyan 230 da ake da su, kimanin wajen miliyan 170 kenan. Duk ɗan shekara 30 ne ya ƙasa, kai shekara 30 da wani abu ya sama ko 'yan tsirari ne ba ku wuce miliyan 60 ba, 170 duk 'yan shekara 30 ne. To in ba su san ina suka dosa ba, ya kake tsammanin al'umma ba ta da mustaqbal? Muna roƙon Allah ta'ala ya shirye mana da matasanmu. Allah ya ɗora su aka turba madaidaiciya, Allah ka haskaka masu cikin hankalinsu da tunaninsu da basirarsu, su zamanto masu taimakon al'umma waɗanda al'umma za ta yi alfahari da su. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنه هي دارنا وقمارنا برحمتك يا ارحم الراحمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد.